Hausa na Maryam Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokacin. Yanzu ma Hawwa Sharif ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki, muke farin cikin sake kasancewa da ku a cikin shirin Hantsi na yau Alhamis 7 ga watan Satumba shekara ta 2023. A cikin shirin na wannan lokacin za ku ji yadda shugaba Nana Akufo Addo na Ghana ya ce kyawun alkawari cikawa, inda ya nemi kasashe da suka ci gaba da su cika alkawarin kuɗi da suka ɗauka na taimakawa Afirka wajen yaƙi da sauyin yanayi. Idan muka leƙa da Nijar Niger kuma za ku ji yadda kamfanoni da masana'antu a ƙasar suka shiga halin tsaka mai wuya sakamakon rashin wutar lantarki. Waɗannan da ma sauran rahotanni na nan tafi a cikin shirin ciki kuwa har da shirin na kasa ba kasawa ba, wanda Suleiman Mamuna Barma zai gabatar. Za kuma a ji sharhin jaridun Ghana, amma duk kafin nan sai a gyara zama a sauraron kashin farko na labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakken labaran. Akalla mutane 16 aka kashe sannan wasu 28 kuma suka jakata a wani hari da rashi ta kai jiya Laraba a tsakiyar kasuwar birnin Konstantinivka dake gabashin Ukraine, a cewar jami'an Ukraine. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky yayi Allah wadai da harin, inda yace harin ya taba wata kasuwa da shaguna da wani kantin sai da magunguna a birnin mai masana'antu dake kusa da fagen daga a halin yanzu, mai tazarar kilomita 30 daga birnin Bakhmut, inda aka kwashe watanni ana gwabza kazaman fada. Wani bidiyo da aka sanya a shafin Telegram ya nuna fashewa mai ƙara da ta taba wani layi mai shaguna, inda aka ga mutane suna faduwa a ƙasa, wasu kuma suna gudun neman mafaka. Kafofin yaɗa labaran ƙasar sun bayyana harin a matsayin na makami mai linzami. Ministan harkokin cikin gida na Ukraine, Ihor Klimenko, ya sanya wasu hotuna da suka nuna ma'aikatan ceto na tono baraguzan gine-gine suna kwashe gawarwaki a cikin bakar jaka. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken yana birnin Kyiv a yanzu haka a wata ziyarar bazata da ya kai ta kwanaki biyu, wadda ita ce ziyararsa ta hudu zuwa Ukraine tun bayan da Russia ta mamaye kasar a watan Fabrairun shekarar 2022. Wannan dai shine karon farko da shi da tawagarsa za su kwana a kasar. Blinken ya gana da ministan harkokin wajen Ukraine Dmytro Kuleba, da prime ministan kasar Denis Shmyhal, da kuma shugaban kasar Volodymyr Zelensky, don jan abubuwan da suke bukata a ci gaba da kai farmakin ramuwa akan Russia da kuma batun yanayin hunturu dake tafi. Blinken ya kai musu albishir mai dadi yayin da ya sanar da karin tallafin dala biliyan 1 ga kasar daga Amurka. Jimlar kudin agajin a bangaren tsaro ta kama dala miliyan 175 da suka hada da karin makaman kariya ta sama da manyan bindigogi da makaman kariyar tankokin yaki da kuma sauran kayayyakin aiki. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC.
Hanjima kaɗan Maryam za ta sake dawowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu leƙa Ghana, inda shugaban ƙasar Nana Akufo Addo ya yi kira ga ƙasashen da suka ci gaba da su cika alƙawarin da suka ɗauka na tallafawa ƙasashen Afirka da kuɗi domin tunkarar yaƙi da sauyin yanayi. Ya ce taimakon kuɗaɗen zai agaza a ƙoƙarin da Afirkan ke yi a cikin gida. Ga wakilin sashen Hausa Idris Abdullahi Bakwai da cikakken rahoto.
Babban makasudin taron kolin na kwanaki uku shine gabatar da kudirin bai daya a taron sauyin yanayi na COP28 da za a gudanar a hadaddiyar daular Larabawa a watan Nuwamba. Lalubo dabaru da ke da nufin mayar da Afirka wata babban cibiyar samar da makamashi mai inganci, tare da neman taimako daga al'ummar duniya don tallafawa wannan gagarumin aiki. Da yake jawabi a wajen taron, shugaba Akufo Addo ya jaddada cewa kasashen Afirka na yin nasu bangaren wajen samar da yanayi mai kyau, don haka suna buƙatar taimakon kuɗi na ƙasa da ƙasa don ƙara ƙaimi ga ƙoƙarinsu.
Once we try to do our bit to halt climate change at the national level, we expect also a lot to be done at the international level.
Da muna iya ƙoƙarinmu kan sauyin yanayi a matakin ƙasa, muna sa ran kuma za a yi ababa da dama a matakin ƙasa da ƙasa. Wani babban al'amari da ke damunmu shine bukatar daidaita hanyoyin samun kudaden sauyin yanayi na ƙasa da ƙasa wanda zai tallafa wa na cikin gida. yace mun sanya dokar hana hukuma a Geneva bisa ka'ida ba lamarin da muke kira galamsi wanda ke lalata mana ruwa shuke-shuke da zazuzukan mu mun sa matasa 20,000 dasa itatuwa sama da miliyan 30 a cikin shekaru biyu domin samar da ayyukan yi da kuma gyara gurbatattun kasa rahoton majalisar dinkin duniya na 2022 ya kiyasta cewa Afirka na yin asara daga dala biliyan 7 zuwa dala biliyan 15 a duk shekara saboda sauyin yanayi domin taimakawa wajen rage illar sauyin yanayi kasashen Afirka na bukatar su tara dala biliyan 124 a duk shekara a ranar Laraba 6 ga watan Satumba aka kammala taron kwanaki uku kuma shugabannin Afirka sun buƙaci manyan masu fitar da iskar gas da ke dumama yanayi a duniya da kasashe masu arziki da suka alƙawarin da suka dauka na dala biliyan 100 duk shekara ga kasashe masu tasowa haka kuma suka kira ga shugabannin duniya da su marawa shawarar tsarin harajin carbon na duniya da suka hada da makamashin man fetur sufurin ruwa da jiragen sama wanda kuma za iya karawa da harajin hada-hadar kuɗi na duniya mataimakin daraktan bincike a cibiyar sauyin yanayi da tsaron abinci Muhammad Jafaru Dankwabiya yace waɗanda suka shirya wannan taro sun cancanci yabo domin samun murya ɗaya ne zai sa kasashen da suke taimakawa karuwar dumamar yanayi su cika alƙawarin su
taron ga da aka yi a kasan Kenya ya cancanci a ce waɗanda suka kirkiro wannan ai musu tabe kowa ya san cewa dumamar yanayi a Afirka nan karba muke yi saboda ba abu ne da mu muke kawo ta ba kashi 80 zuwa 90 na abun da ke kawo dumamar yanayi kasashen turai yake fitowa yanzu mana to amma mu abun da muke yi da ke dumamar yanayi bai fi kashi 10 ko 20 ba amma waɗanda ke wahala in yazo rashin hadari yawan hadari zafi da sauransu mu nan kasashen Afirka muke karban wannan wahala shi yasa dole ne kiran da aka yi shine me kirkira to ya biya abun da za a doki ai gyara to in ba mun samu hadin kai kasashen Afirka baki daya ba wannan maganganun da ake ta yi fiye da shekara 27 haka za a kare ana ta yi
a cewar masana hanyar samar da kudade daga kasashen da suka ci gaba za su taimaka wa kasashen Afirka su shawo kan kalubale na musamman wanda suke fuskanta wajen yaki da sauyin yanayi suka ce tallafin ba wai kawai zai taimaka wajen kiyaye muhalli ba har ma da inganta ci gaba mai dorewa da kuma tabbatar da samun daidaito ga kowa a nan gaba Idris Abdalla Bago sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra Ghana
Idris Abdalla Bako yanzu kuma ga Maryam da kashi na biyu na labaran duniya A jiya Laraba Amurka ta sanya takunkumi kan kwamandan rundunar sojan Sudan ta musamman Abdulrahim Hamdan Dagalo bisa laifuffukan keta haƙoƙin bil'adama da dakaransa suka aikata a rikicin da aka kwashe watanni ana yi tsakanin bangarorin sojan Sudan biyu A cikin wata doguwar sanarwa da Baitul Malal Amurka ta fitar ta ce ta sanya wa Abdulrahim takunkumi wani babban kwamandan soja kuma dan uwan Muhammad Hamdan Dagalo wanda shine shugaban rundunar RSF tana zargin sa da jagorantar wasu sojoji dake da alhakin aikata kisan kiyashi akan farar hula da kashe-kashen kabilanci da kuma cin zarafin lalata kusan watanni biyar da suka wuce Sudan ta fada cikin rudani a lokacin da sabanan da aka dade ana samu tsakanin bangarorin sojojin a karkashin jagorancin General Abdel Fattah al-Burhan da kuma dakaran RSF ya tsananta har ya koma yaki A cewar sanarwar ta jiya Laraba, an sanya takunkumin ne akan duk wasu kaddarori da kamfanoni mallakar Abdulrahim a Amurka. Wannan dai shine karan farko da aka sanya wa wani mutum takunkumi kuma Amurka ta bayyana shi ga jama'a tun bayan da rikicin kasar ya barke. Wata tawagar 'yan kasuwa masu zaman kansu na Amurka ta bude wasu tarurruka a Afghanistan tare da jami'ai da takwarorin aikin su na kasar a jiya Laraba a ganawa karan farko da jami'an kasar tun bayan da 'yan Taliban suka kwace mulki daga hannun gwamnatin da Amurka ta marawa baya shekaru biyu da suka wuce. Jeffrey Greco, shugaban cibiyar kasuwancin haɗin gwiwa tsakanin Amurka da Afghanistan da ake kira AACC a takaice, shine ke jagorantar tawagar.
da yake jawabi a wani taron wakilan ƴan kasuwa da aka nuna ta talabijin a Kabul wanda Greco da mataimakin Prime Minister harkokin tattalin arziki na Taliban Mullah Abdul Ghani Baradar suka shirya ya ce gwamnatin Amurka ta goyi bayan ziyarar wani mai magana da yawon ma'aikatan harkokin wajen Amurka ya tabbatar da cewa wata tawaga daga cibiyar kasuwancin Amurka a Afghanistan da wasu ƴan kasuwa sun je Kabul
Agar da Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na Maryam Amurka a birnin Washington DC. Samadalla, yanzu kuma sun makwabciyar Najeriya wato Jamhuriyar Nijar, inda kamfanoni da masana'antu a ƙasar suka shiga halin tsaka mai wuya sakamakon rashin wutar lantarki. Lamarin da ya haifar da koma baya har da rasa ayyukan yi ga wasu jama'a sakamakon yanke wutar lantarkin da Najeriya ta yi a ƙasar ta Nijar bayan da sojoji suka yi juyin mulki a ranar 26 ga watan Yuli. Haruna Mamman Bako ya aika mana da wannan rahoton kamar yadda za ku ji.
A Jamhuriyar Nijar masana'antu da dama ne suka fada cikin wani hali saboda rashin wutar lantarki wadda tarayyar Najeriya ta katse a matakan tsawon ramin kasar biyo bayan juyin mulki da yake farda Bazoum Mohamed a ranar 26 ga watan Yuli da ya gabata kan karagar mulki. Daya daga cikin fannonin da ke fama da wannan matsalar shine kamfanonin aikin jarida da ke shafe tsawon wuni ko kwanaki ba wutar lantarki kamar yanda waɗansu shugabanni nin rassan kamfanonin aikin jarida a birnin Kwani suka yi mini karin bayani.
Dauda kaka shugaban gidan radio Sarauniya na nan birnin Kwani. To lalle kan gidajen radio suna cikin wahalalu sosai musamman tun bayan da aka yi juyin mulki na 26 ga watan Juli. Ya mun shiga cikin wani hali na haula'i tunda kuma Najeriya ta yanke ma kasar Niger wuta. Wallahi mun shiga cikin wani hali. Mene hali? Mu gidajen radio ba mu aiki sai da wuta. To kaga tunda aka yanke wutan nan aka dauke wutan nan muke cikin wahaloli. Ba abin da yake shiga. Shi gidan radio ba aiki babu ta babu mai kawo dala shi domin shi gidan radio ya amfana ta. To ka gani zan mishi gona hali wutar da ake samu awa daya awa biyu an dauke wuta.
Ni ne shugaban gidan radio amfani na reshen birnin Kwani Mallam Gambo Adamu. Tare da wani al'amarin ya faru na yanke hutan nan tsakanin mu da tarayyar Najeriya al'amura dai na gidan radio masu aiki da huta kai ba ma mu kadai ba duk wata sana'a wadda ka san ana aiki da huta da ita abin ya zama akani
haka zalika masu sauraren gidajen radio ka sun bayyana irin yanda suke fama da wannan matsalar sanadiyar katse wutar lantarki daga tarayyar Najeriya.
Mun shiga cikin mayawancin hali na matsalar wuta ba mu samu damar mu saurari radio bale mu san da abin da duniya ta kumsa ko menene sai shi to har shi wuce ba mu san da anya ba kenan muna cikin matsala
dan saboda in ba a gyara wuta ba kowa cikin duniya shi saboda babu radio bale mu zo inda muke aje amma radio nan kowa shi aje unwani ne gawa kana saurari amma yanzu duka an zan cikin duhu
da yake ana samun wutar lokaci zuwa lokaci ta hanyar tashoshin watsa wutar lantarki masu aiki da hasken rana da injimukan da gwamnati ta yi tanadi waɗansu masu sana'o'i kamar walda dumki da sayar da kayan sanyi suna masu kokawa game da wannan lamari.
Sunana Abdulmumin Masiri. Wallahi muna dai dan da kudan wallahi muna dai gajiyo wanda kufirce suka yanzu kaga dai zaman na kaske mu yayyanke kuma kaya ga sunan muna jira wuta da shi taho mai aiki Allah babu ta Allah babu tun da sai babu komai wallahi da muna kawai kaga sai
Muhammadu Nura Taylor babu dare babu rana ko da yaushe a dai sako a doke na akai ko da yaushe mun he karhen sati guda muna neman wuta a taimaka muna a gyara mu rai Adamu mai sirrin lemu a ci da an shiga cikin wani ne yidi wanda kuma sai dai ayi hakuri dai amma sai yanzu ana cikin wani ne yi wanda sai dai kowa ya hakuri eh duk da abun ba wai ya shafi iya masu sai da kaya mun sanyi ba ko kuma a mun tsaya da huta a wucewar da kowa kusan kowa al'umma dai ana amfani da ita gaskiya kinan kaga ba wai masu amfani da ita ba ko muna sana'a duk da rayuwa ta cikin gida ma da ake yi huta tana da muhimmanci sosai
wannan lamari na haifar da zulumi da ma hasara wa mutane dake sana'o'i da wutar lantarkin. Haruna Mamman Bako na birnin Kwani sashen Hausa na Muryar Amurka daga birnin Kwani a Jamhuriyar Nijar.
To madalla an gaida Haruna Mamman Bako da wannan rahoto ma tsaro kafin mu ci gaba da tafiya dan gajije da wannan.
mance da ko ba hamsawa ban mance da ko ba hamsawa
Madalla masu sauraro yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Nakasa,
nakasa,
nakasa
ba kasawa ba.
Nakasa ba za ta zama kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin nakasa ba kasawa ba, wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. Sunana Sulai Mumuni Barma. Shirin na kasa a wannan mako ya sauka a jihar Agadez dake yankin arewacin jamhuriyar Niger, inda na kasa su suka rungumi sana'o'in hannu da nufin samun abin rufin asiri. Babban shirin wanda Allah ya jarabce shi da tawaya a kafa ya shahara a kirar azurfa da sauran karafan kyalkyali. Lamarin da ke bashi damar zuwa kasashen waje lokaci zuwa lokaci domin baje koli. Bare mu barku da shi a kashi na farko na tantaunawarsa da wakilin muryar Amurka Hamid Mahmud.
Ni sunana Ugumar Ahmadu, ina aikin kira.
Malam Ugumar Ahmadu, gashi kana aikin kira, za mu so mu san ya ka fara wannan aikin na kira.
Wannan aiki na fara shi da na taso dai alal misali yau. Akalla kalla shekara 6 ko 7 zan ce muku za fara wannan aiki.
To gashi kana na kasashe, ya akai ka zabi sana'ar kira a matsayin ka na kasashe?
Eh, na zabi wannan aiki ne ga lokacin da na taso, tunda tete gare ni bai dole aiki na zauna ne zani, shine nan koyi aikin kira. Kuma alhamdulillah cikin shi ne yau nike ci, nike sha, nike rufa ma Allah ya kirfa mana asiri.
Kamar wani irin amfani ne ka samu a cikin sana'ar kira ga ka karara kasashe?
Bon, alherin dai da zan kwatanta maka, na samu abubuwa da yawa nan da ai Allah da iko shi cikin aikin ne. Kamar su dabbobi, su gidawan gama, duka cikin aikin kira ne na same shi. Cikin shi kuma muke ci, muke sha, aure ma cikin shi ne aure. Yau alhamdulillah nayi arme, ina da da biyu, duka cikin aikin ne. Kuma alhamdulillah muna samu, muna ci, muna sha.
a matsayin ka na kasashiya ake kake gudanar da ita wannan sana'ar ta kere-kere da yanzu haka ake ganin kamar kana yi?
Ita wannan sana'a ga lokacin da na fara ta ina hawa velo, ina hawa velo ina kai talla, sannu-sannu har mutane yau suka san inda nake. Wani yana bukatar wani aiki ma wani zai kwatanta mai wajen wani. Tunda ina zaune ni wasu ma ban san su ba sai a ce a wani ya ce in zo wajen ka ina bukatar kaza. Yau kaga kamar su zobe su aikin gana azurfa su gurmat wagga duka dai aika wanda alhamdulillah kuma ina yin su da yawa ila adadin ana duka su ana tayya ana saida su kasashe haka. Tunda wasu suna zuwa in ba su su kamar sari, wasu kuma suna zuwa mai sayan daya biyu uku suna gani. To alhamdulillah da zamani ya zo kuma ta salula gama ina gani ana dora su. To kaji ta yadda muke gabatar da shi.
Menene ya baka kwarin gwiwar yin wannan sana'ar ta kere-kere?
Saboda yau abin aka ce maka halitta Allah ya ta babu kafa ko hannu. Ina ganin da yawa irin mu kamar suna yawan barace-barace. Kuma wannan barace-baracen da suke kamar suna tona ma kansu asiri ne, wasu kuma ba su da halin ne. Shi yasa na zabi wannan sana'a sannu-sannu nake yin ta har Allah Ubangiji ya taimake ni ya gana kure. Na kure sannan na fito kuma ina yin ta mutane suka shaida. Yau in Allah ma ta halitta, in kana da dan hali ko baka da hali, ita baraka san yadda take. Yau kake zowa ka nemi taimako wajen wani, gobe ma in ka komo zagin ka ne zai. To ni shi yasa na gani saboda yanzu akwai guragu da yawa na kasassu haka, kana ganin su suna tai suna barace-barace wasu hanya suna fuskanta walakanci da cin zarafi haka. To ni kaga shi yasa na doki kira wagga saboda na gani da yawa iri na ma kuma suna yin ta.
Kamar wannan sarori ne ka samu a cikin wannan sana'ar taka ta kere-kere?
Na samu alherai da yawa cikin kira saboda yau ina ganin kira ta yadda na ce maka ina ganin ta cikin salula ana tallata ta ko ina. Na tai kasashe kasa biyu ina iya ga ma kamar su Faransha ma haka. Na je can na je kasha Algeria ita ma kuma ina tunanin gaba ma a kire ni wani wuri zani tayya kuma dai Allah ya yarda zani kai kaya kuma a gani kamar duk kira ce ta sa kana.
Kana na kasashe ya akai ka samu wannan jarin na kere-kere a matsayin ka na kasashe?
Da na zabi wannan aiki ba wai kai tsaye bane ba na sa kaina, sai da na yi biya. Akwai wani mai gidana Allah ya mai cikawa yanzu gurin shi na fara kallo har ya kai ya ga ina iya yana saki na ina yi. Sannu-sannu ina samu a zo a kawo mini abu. Babu kuɗi sai in kama kuɗin mutum in tai in sai in zo in mai dan abin da za na samu dan kaɗan ne sai in sa mai albarka. Ba hana in na same shi in taushe zuciyata. In tai in so kayan aiki in zo in kera ina zaune har ya kai ni da kaina na samu na buɗe wurina na wani kaina. Yau alhamdulillah ka gani ta da arman da kake ga ana yawan yi a nan cikin garin nan amaran nike musu aiki.
To masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau, sai a makon gobe za mu zo da ci gaban wannan tantaunawa. Yanzu a madadin bakon shirin na ƙasa Gomar Ahmadu da wakilin muryar Amurka Agades Ahmed Mahmud, ni Suleiman Muni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya.
To madalla an gaishe ka masu sauraro, yanzu kuma ga sharhin jaridun Ghana.
Cikin shirye-shiryen da aka ta yi na tobe babban sakataren 'yan sanda Dan Fari Bogurinabi ya gargaɗe su da su ga malami ya taimaka ma superintendent Asari ke faɗa wa kwamitin atachiya wannan labarin a majalisa. Jaridar The Chronicle ne ta ruwaito wannan labarin. Jaridar ta ce ya bayyana cewar wani kusa a jam'iyyar New Patriotic Party mai mulki Daniel Bogurinabi shine ake zarge da bukatar lallai waɗannan masu kinsi su ziyarci malamin da zai taimaka musu wannan hada yadda Commissioner George Alex Mensam zai zama babban sakataren 'yan sanda. Game da abin da Superintendent George Asari ya ce ni Bogurinabi ya shaida musu ko da yake COP nansa Kristal ya zama wajibi su bukaci taimakon malami. Wannan na daga cikin ansa da Superintendent Asari ya baiwa kwamitin atachiya na majalisar dukuki. Sai ta kuma jaridar The Herald wannan labarin tarwaito. General Arnold Kwenu ne mutumin da ya fi dacewa ya bai wa shugaba Akufo-Addo shawara game da shirin da kungiyar ECOWAS ke yi na yin tsakani al'asar Niger. Jaridar ta ce a watan Agustan shekara ta 1990 an yi wani kokarin kawo yakin basasa na ainihin wata kasar Afirka ta yamma da ake cewa Liberia, yayin da kungiyar ECOWAS ta tura dakaru 3,000 da aka ɗebo daga Nigeria, Ghana, Sierra Leone, Gambia da kuma Guinea. Waɗannan mutane ba su san irin abin da za su yi tsara a wannan ƙasa da yaƙi ya takalkala ba, sai ka ɗibiya imanin su da rayukansu akan mutum ɗaya. Mutumin da ya shahara ya zama bufalin soja ya jagoranci wannan yunƙuri. A ranar da suka isa Monrovia sun iske ƙasar baki ɗaya ya kama da wuta. A matsayin ƙasa ya kamata mai fariya cewa shugaban tawagar ECOMOG ɗan Ghana ne wadda yayi abin a zo a gani. A shirye ƙasar Ghana take a shugabancin sha'anin yanayi. Jinafone ya faɗi haka kuma jaridar Daily Graphic ce ta ruwaito wannan labarin. A wurin taron yanayin duniya a ƙasar Kenya, ministan filaye da albarkatun ƙasa Samuel Abujinafo ya baiwa baki ɗayan duniya tabbacin cewar ƙasar Ghana har yau tana ci gaba da kasancewa daram wurin samar da shugabanci dangane da matakan ɗauka game da halin yanayin duniyar. Mr. Jinafo, wanda shi kuma ɗayan na magakujera ne na ƙawancen shugabancin gandun dazuka da yanayi, ya jaddada cewar tasirin hali da yanayi ke ciki wani abin da ke shafan baki ɗayan duniya ne gabaki ɗaya, kuma yana bukatan duk ƙasashe su haɗa kai don a ci ƙarfin shi. Ya ƙara da cewar wannan ya sa ƙasar Ghana ta kasance a shirye ta haɗa kai da sauran ƙasashe arewa ne ko kudu domin inganta ƙoƙarin da ake na ɗaukar matakai game da yaki da gurɓacewar yanayi, in ji shi. Da wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau. Radwan Allah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To madalla, da haka kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a taƙaice.
To a takaice, akalla mutane 16 aka kashe sannan wasu 28 kuma suka jakata a wani hari da rashi ta kai a jiya Laraba a tsakiyar kasuwar birnin Kostyantinivka da ke gabashin Ukraine, a cewar jami'an kasar. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi Allah ware da harin, inda ya ce harin ya taba wata kasuwa da shaguna da wani kantin sai da magunguna a birnin mai masana'antu da ke kusa da fagen daga a halin yanzu, mai tazarar kilomita 30 daga birnin Bakhmut, inda aka kwashe watanni ana gwabza kazaman fada. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken yana birnin Kyiv a wata ziyarar bazata da ya kai ta kwanaki biyu, wadda ita ce ziyararsa ta hudu zuwa Ukraine tun bayan da Rasha ta mamaye kasar a watan Fabrairun shekarar 2022. Wannan dai shine karan farko da shi da tawagarsa za su kwana a kasar. Blinken ya gana da ministan harkokin wajen Ukraine Dmytro Kuleba, da prime ministan kasar Denis Shmyhal, da kuma shugaban kasar Volodymyr Zelensky, don jan abubuwan da suke bukata a ci gaba da kai farmakin ramuwa kan Rasha da kuma batun yanayin hunturu da ke tafi. A jiya Laraba, Amurka ta sanya takunkumi kan kwamandan rundunar sojan Sudan ta musamman Abdulrahim Hamdan Dagalo bisa laifukan keta haƙoƙin bil'adama da dakaransa suka aikata a rikicin da aka kwashe watanni ana yi tsakanin bangarorin sojojin ƙasar Sudan guda biyu. A cikin wata doguwar sanarwa da Baitul Malal Amurka ta fitar, ta ce ta sanyawa Abdulrahim takunkumi, wani babban kwamandan soja kuma dan uwan Muhammad Hamdan Dagalo, wanda shine shugaban rundunar RSF.
Tabasu aro, anan muka kaga karshen shirin na hantsi, sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta karanto labaran duniya, sai Solomon Abu da ya bada umarni da injiniyan namu na yanzu Mr. Jona Hawa Sharif, muku fatan alheri daga nan birnin Washington DC. A yi ni lafiya.